هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna masu godiya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai cike da albarka da alkhairi wanda muke karanta sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a wannan yammaci na Juma'a wanda yake daidai da 11 ga watan Safar hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda yayi daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2024 a wannan masallaci na FMC da ke cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya. In ba mance ba, babin da muka shiga muke bayani a kansa shine al-jahru bit-tabligh, bayyana saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya dau zamani mai tsayi kusan shekaru 3 yana da awarsa a boye har ta kai ga yanzu ya kai matakin bayyana da'awar tasa. To gabar da muke bayani a kanta a majalisin da ya gabata tace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da'awarsa da kuma yadda mushrikai suke masa izgili. To har ta kai ta kawo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana aibanta gumakan da suke bautawa, sannan kuma yana nuna bautan waɗannan ababe da suke yi mai tacaccen tunani ba zai yi ba. Wanda yake da hankali, wanda yake da hankalin da zai yi tunani da shi ba zai yi ba, saboda ababe ne da ba sa motsi, ba za su iya wadatarwa kansu da komai ba, ballantana waninsu ba za su iya tunkuɗewa kansu abin da zai tunkaro su na cutarwa ba, balle su tunkuɗe ma waninsu. Saboda haka duk wani wanda yake da hankali tacacce ba zai bauta ma irin waɗannan ababe ba. To wannan ya fusata mushrikan Makka, yasa suka yi tawaga, suka taho ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, suka kawo togaciya gurinsa akan ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake na aibanta ababen bautansu da kuma wautar da hankulansu. In zai iya hana shi, ya hana shi, in kuma ba zai iya ba, su ya bar su za su iya ɗaukan mataki. To wannan a nan gabar muka tsaya a makon da ya gabata, wani martani babban manzon Allah ya mayarwa waɗannan mushrikai da suka zo suka kawo togaciya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma har suka ba wa babbansa ɗayan zaɓi biyu, in ma ko shi da kansa ya hana shi, ko kuma su ya ba su dama sun san yadda za su yi su ɗauki mataki. Martanin da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayarwa mushrikan nan shine gabar da za mu tashi a wannan majalisi. Yace faraddahum raddan jamilan, da yake dattijo ne mai zurfin tunani. Galibi idan shekaru sun tura zaka ga mutum tunaninsa ya fi na wanda suke matasa. Shine Bahaushe ya ce abinda babba ya gano, yaro ko ya hau beni ba zai iya ganowa ba. to idan shekaru sun tura zaka ga mutun yana da hangen nesa, yana da zurfin tunani, abin da zai iya hararowa da yawa daga cikin masu kananin shekaru ba za su iya hararowa ba, abin da zai iya hangowa da yawa daga cikin matasa sai kaga ba su iya sun hango ba, saboda shi ya gajiya ya ga yau, yana da gogayya da gogewa a rayuwa. To da suka zo da fada da zafi, tunda shi dattijo ne mai shekaru kuma yana da tunani mai zurfi, bai dau zafi ba kamar yadda su suka dauki zafi. Ka san idan wannan ya dau zafi, wannan ya dau zafi, shikenan sai abu ya lalace. Amma in wannan ya dau zafi, wannan sai yayi sanyi, to abun zai yi kyau. Shine wai Balarabe yake cewa idza azza akhuka fahul, in dan uwanka buwaya da girma da izza ta ɗebe shi, to kai ka dan kwafar da kanka, ka kwantar da kanka, saboda kai ma in izza ta ɗebe shi, kai ma ta ɗebe ka, to abun ba zai yi kyau ba. To amma izza ta ɗebe shi da buwaya da isa, ya dau zafi, kai sai kai sanyi, to sai abun ya tafi yadda ya kamata. To su da suka zo da wannan maganganu na zafi da ka'idoji da sharuɗa, maimakon ya mayar musu martani mai zafi, bai yi haka ba, sai mayar musu da martani mai taushi, ya mayar musu da martani mai sauki, ya mayar musu da martani mai sanyi, wanda ya sanyaya musu zukatansu, wannan ya sai karya musu gwiwar, sai ta yi sanyi. Kaga yanzu da su sun zo da fada, shi kuma sai ya tarbe su da karramawa da girmamawa cikin laluma, cikin ruwan sanyi, to sai ya sa su suka ji kunya. Ai sun zo ne da ɗayan bukatu guda biyu, dole ne ya amsa musu, ko kuma shi ya ɗauki mataki kuma ya gaya musu irin matakin da zai ɗauka su ji ko sun gamsu da shi, ko kuma su ya bar su za su ɗau matakin da suke gaya dace, sai musu kalamai masu taushi, kalamai masu sanyi, masu sanyaya zuciya, masu kwantar da hankali, wannan ya sa jikinsu ya yi sanyi. Fansarafu, sai suka juya suka tafi abunsu. Fansarafu anhu, suka tafi abunsu, suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka kyale babbansa. Wa madha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lima yuriduhu la yasudduhu an muradihi shay'un. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma tunda Allah ya aiko shi, yayi kira zuwa ga kadaita Allah da bauta, ai kaga ba abin da zai sa ya bari. Dan sun zo sun kawo ƙara, sun zo sun nemi a taka masa burki, a sa masa kaidi, kaga wannan ba zai sa manzon Allah ya kame ba, ba zai sa manzon Allah ya daina ba. Shine wa madha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima yuridu, manzon Allah sai ya ci gaba da abin da yake da nufi na kiran mutane zuwa ga addinin musulunci, zuwa ga kadaita Allah, na nuna wa mutane bautan gumaka ba zai amfanar da su da komai ba a duniya ko a lahira. A rayuwar duniya ba amfanin da mutum zai fita da ita a yayin da yake bauta wa gumaka, haka kuma rayuwar lahira nan kan ma sai tabewa da asara da bala'i. Manzo Allah ya ci gaba da abin da yake nufi na kiran mutane, abin da yake so na kiran mutane, la yasudduhu an muradihi shay, babu wani abu da yake shiga tsakaninsa da manufofinsa, ba wani abu da ke kange shi daga manufofinsa. Yaje ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. To su sun je sun kasa kunne, ko za su ji cewa ai tunda yanzu sun je sun kai karan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin babbansa, suna ga zai takaita ko kuma ya daina, sai suka koma suka kasa kunne, sai suka ga abu fa karuwa yake. Yadda annabi yake da awarsa ta satin nan ma ya fi na satin da ya wuce, ya fi na watan da ya gabata. Shine a nan gurin ya ce fatazayadal amru, maimakon da awar annabi ta yi ƙasa ko ta yi sanyi ko kuma ya kame ya daina, a sai ma abin da ya ƙaru. To haka ake so mai da'awa ya zama, mai karantar da al'umma, kar ya zamanto kushe ka ko aibanta ka ko cutar da kai ya sanya ka daina da'awa, ko kuma ya sanya ka daina karantar da mutane, ko ya sanya kai ƙasa a gwiwa. Annabawa ba haka suka yi ba, kuma sun haɗu da cutarwar da ko rabin-rabin-rabinsa masu karantarwan yanzu ba su haɗu da shi ba, tunda annabawan Allah an kakkashe su da yawa daga cikin annabawan Allah an kashe su, an kashe wannan annabi, an kashe wancan annabi, an kashe wancan annabi. Mu kuma yanzu kafin ka ji an ce an kashe malami, za a ɗauki zango mai tsayi. sannan annabin mu karan kansa sallallahu alaihi wasallama ne irin cutarwa ne ba a masa ba, an fasa masa goshinsa, fiskansa ya wanku da jini duka akan kiran mutane zuwa ga wannan addini, an zubar masa da haƙoransa duka akan kiran mutane da yake kan wannan addini na musulunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Sannan kuma an fidda shi ma daga garinsa, zaman garinsa ma ya gagare shi, ya zauna a garinsa ya gagare shi, an yunkura za a kashe shi saboda me? Saboda yana kiran mutane zuwa ga wannan addini. To wannan yasa ya fita bar garin tare da cewan garin ya fi so a duniya, ba garin da yake so kamar sa. Ka san mutum in an haife shi a gari, ya taso a gari, ya girma a gari, yayi aure a gari, ya hayayyafa a gari, barin garin zai masa zafi. In ba dolen dole ba, ba zai fita ya bar garin ba. To manzon Allah shekaru 53 ya kwashe a cikin garin Makka, bai taba zuwa wani guri yayi wata uku ba. Sai gashi rana tsaka an fidda shi daga garin. A nan garin ya taso, nan aka haife shi, nan ya girma, nan ya yi aure, ya haifi ‘ya’yansa guda shida duka a garin ya haife su. Har matarsa ta rasu, Khadija, yana garin bai bar garin ba. Har ya auri matarsa da ya aura ta biyu bayan rasuwan Khadija, Sauda bintu Zam'a, Nabi ya aure ta a garin Makka, gabanin ya hijira. Ya zo ya auri ɗaya matar tasa ta uku, Aisha kenan. Duka a cikin garin Makka kafin ya bar Makka din. To daga ƙarshe kuma zaman Makkan ya gagare shi da mutan Makka suka yi yunkurin kashe shi. Kaga wannan duka na nuna yadda Annabi ya sha gwagwarmaya wajen karantar da addini da isa da addinin musulunci ga wannan al'umma, kuma gashi addinin ya isa duk inda ya kamata a ce ya isa a sassan duniya. Ya je Ta'if dan neman mafaka, sai suka kasa mutan Makka, suka hada shi da kananun yara, suka masa atile atile, aka jajjefe shi da duwatsu har ya gigice ya dimauce, ya fito bai san ma ina yake tafiya ba. Jini ya wanke masa jikinsa har ya zuba akan takalminsa, bai farga ba, kawai sai ganshi a daji a wata gona ta inabi na wani mutum, saboda yanda ya samu kansa cikin dimaucewa. To wannan sunna ce ta masu da'awa wanda suka gada daga gurin annabawan Allah subhanahu wataala. A duk lokacin da ka rungumi da'awa, ka kwana da shirin cewar zaka fuskanci kalubale iri-iri, zaka ji maganganu masu zafi, zaka ji maganganun da kunne ba zai iya sauraro ba. To amma wannan sunna ce ta masu da'awa, dole duk abin da ka ji a kanka na cutarwa, magana ta fatar baka ta cutarwa a kanka, kasancewar wanda ya fi ka alkhairi ya haɗu da cutarwar da ta fita ka, sai ka rarrashi zuciyarka, kuma ka ci gaba da yi, saboda dan Allah kake, kuma neman yadda Allah kake, kuma fatanka mutane su fahimci addinin musulunci. Dan malamai suna cewa ilimin da aka neme shi na ikhlasi, in an ce ikhlasi dan Allah, shine wanda ya haɗa siffofi guda biyu. Siffa ta farko, ya zama ka nemi ilimin dan ka kawar wa kanka da jahilci, ka yi ibada akan basira. Sai kuma ta biyu, ya zamanto dan ka karantar da al'umma. Wannan shine ilimin da aka neme shi dan Allah. Siffarsa ta farko, dan ka kawar wa kanka jahilci, ka yi ibada bisa basira, siffarsa ta farko kenan. Siffarsa ta biyu, dan ka karantar da al'umma kenan. Ba daidai bane mutum yayi ilimi ya koya ya je nada kafansa ya zauna, dole ne zo mai ya zo ya karantar da al'umma. Wannan shine ilimin da aka yi shi dan Allah. To kuma duk abin da zai biyo baya na cutarwa, na tsangwama, gare ka kai mai karantar da al'umma, dole ka karbe shi da zuciya wacce take budaddiyar zuciya. Ma'ana ka buda kirjinka, duk wani abin da zai zo ka kwana da shirin zaka fuskance shi, zaka karbe shi, zaka rungume shi, kuma ba zai hana ka ci gaba da karantarwa ka ba. Ba zai hana ka ci gaba da dora mutane akan turba ta addinin musulunci ba. To wannan abin da manzon Allah ya fuskanta kenan. Waɗannan mutane sun zo da nufin a tsai da shi, a taka masa birki, a sa masa ka'ida, a sa masa iyaka, amma bai sa Annabi ya yi ƙasa a gwiwa ba, sai ma abin da ya ƙaru ya ci gaba da karantarwarsa. Shine ya ce fatazayadal amru, al'amarin sai ƙaruwa yake na da'awar annabi na kira da annabi yake ga a zo a takaita ibada ga Allah a daina bautan gumaka to wannan sai fusa ta Quraishawa suna ga duk irin wannan yunkurin da suka amma bata canja zani ba yace wa admarat quraishun alhiqda wal adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa hatta ba'dhum ba'dan ala zalika to da suka ga haka sai suka kullaci manzon Allah Quraishawa sai suka kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dasa masa gaba da kiyayya wa hatta ba'dhum ba'dan ala zalika sashen su ya kwadaitar da sashe kan haka sashen su yake kwadaitar da sashe wajen kullatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kullar gaba da kiyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace thumma mashaw ila abi talib basu daddara ba sai suka sake hada kawunansu suka yi runduna suka tafi gurin Abu Talib marratan ukhra karo na biyu ai da sun je gurin sa karo na farko sun kai karan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna nema ai dan abubuwa guda biyu ko a hana shi ko kuma su a bar su sun san yanda za su yi su dau mataki Abu Talib bai daga kai ba dinda ya musu kalami mai taushi to sai suka ga abun na ci gaba manzon Allah bai daina ba ya dora abun ma ƙara habbaka yake na kiran mutane da yake to sai suka sake kama hanya suka tafi gurin babban sa Abu Talib a karo na biyu wa qalu lahu suka ce wa shi wannan babba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan minna suka ce kai fa dattijo ne a cikin mu muna ganin girmanka kuma kana da girma a idanunmu muna ganin kimarka muna ganin girmanka wa inna qad talabna minka an tanhabna akhika falam tanhahu anna sannan mun bukata daga gare ka ka hana dan uwanka bisa ga abin da yake amma baka hana shi ba wa inna wallahi la nasbiru ala hadha suka ce mun rantse da Allah lallai ba za mu taba hakura akan wannan abin da dan uwanka yake yi ba menene yake yi me shatmi aba'ina na zagin iyayenmu da yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya mutu yana bautan gunki ya yi aikin banza kuma yana wuta to su hakan sun dauke shi a matsayin zagin iyayensu ne saboda ai iyayensu sun mutu suna bautan gumaka to manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa duk wanda ya mutu akan wannan addini ya mutu mushriki har aljanna ta haramta gare shi makomarsa wuta kuma zai dawwama cikin ta har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar lallai fa yadda al'amarin yake duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah madaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomansa ita ce wuta kuma yana cikin manyan manyan azzalimai babu wanda ya kai shi zalunci duk wani zalunci da aka yi a ban kasa ko ake ko za a yi ba zaluncin da ya kai shirka shi yasa a ƙarshe Allah ya ce wa malil zalimina min ansar azzalimai ba su da wani mataimaki da zai taimake su ya tsame su ya kange su daga uqubar Allah subhanahu wataala to su waɗannan din suna ɗauka a matsayin zagin iyayensu tunda Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗannan ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta su mushrikan makka suna fassara su a matsayin zagin iyayensu saboda shi manzo Allah bayyana cewar duk wanda yake shirka babban azzalimi ne kuma wanda ya kai shi zalunci duk wanda ya mutu yana kan shirka wannan babban azzalimi ne kuma aljanna ta haramta gare shi shi dan wuta ne har abada to sai suka dauki wannan din a matsayin zagin iyayensu to shine suke bayyana wa babban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba za su iya hakuri kunnuwansu na sauraron abubuwan da manzon Allah yake fadi ba na zagin iyayensu wa tasfi'u uqulina
da kuma wautar da hankulanmu kamar yaya wautar da hankulansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana cewa duk ne hankali ba zai zo yana bautan abin da baya motsi ba, ba zai zo yana bautawa abin da baya ji baya gani ba, saboda ba abin da zai amfanar masa da shi, sannan ba abin da zai tunkuɗe masa, ba abin da zai kare masa, ba zai tsare shi daga wani abu ba wanda zai cutar da shi, sannan duk wani abu da zai amfanar da shi ba zai iya jawo masa ba. Kenan mai hankali, tataccen hankali, ba zai bauta mai irin wannan ba. To wannan din sai suke ɗaukar sa a matsayin wautar da hankulansu, ma'ana kamar suna fassarawa cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaukan su ba masu cikakkun tunani ba. Kuma tabbas wanda yake da cikakken tunani ba yadda za a iya kera abu da hannunsa kuma ya zo yana bautawa abu, ko kuma ya je ya ɗauko dutse, dutsen da baya motsi, baya ji baya gani, kai dinnan ma ka fi shi dama-dama, yanzu inda abu zai zo sai dai ya faɗo kan dutsen, kai kuma kana da kafar da zaka gudu, kuma kana da kunnen da zaka saurari zuwan abu, kana da idanun da zaka kalli abu, amma shi zai je ya ɗauko dutse abu a jeji ya zo ya ajiye shi, yana masa sujjada, yana kwalkwale shi, yana gyara shi, yana neman albarkarsa, yana neman sa a gurinsa. To kaga wannan rashin tunani ne, rashin hankali ne. To shi ne suke nema a tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa wannan abun da yake. To sai suke mayar da martani wa babbansa cewa ba za su taba iya hakuri, suna sauraron ana zagin iyayensu, ana wautar da hankulansu, wa aibu alihatina, kuma ana aibanta allolinsu, ana aibanta allolinsu, cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a zo a bauta wa Allah shi kadai, a bar bautan abun da baya ji baya gani, ba zai amfanar da komai ba, suna sun dauki wannan din a matsayin aibanta ababen bautansu. Su sun yadda annabi ya je ya bauta wa Allahnsa, to amma kar ya tanka akan bautarsu, kar ya tanka akan bautarsu, ya ja bakinsa ya shuru, shi dai zai ya tabautawa ubangijinsa, amma dangane da allolinsu ya ja bakinsa ya shuru, to ai kuma an yi ba a yi ba. Shi fa na farko an aiko shi a matsayin manzo ne, sannan na biyu kuma an nuna masa cewa kurakuran nan dole ya yi wa'azi a kai, ya yi gargaɗi. Shi ya sa za ka ga rashin lissafin wasu da suke cewa wai a zo a haɗa kai, in ka ga ɗan uwanka yana wani abu na bid'a ka ja bakinka kan shiru a haɗa kai, ta yaya za a haɗa kai? Ana ganin kurakurai, ina haɗin kai ne? Ana ganin kurakurai na faruwa cikin al'umma kuma a ja baki a shiru a ce za a haɗa kai? Ba dai wannan ba haɗin kai ba ne, sai dai haɗin baki, amma babu haɗin kai a ciki. To abinda mushrikai suke so annabi yake kenan, cewa ya je bautansa kar ya aibanta nasu, su ma ba su yi nasu, ko kuma ma ayi one-one za su zo su taimaka masa ayi bautan nasa, shi ma zo ya taimaka musu, Allah ya ce ba za a yi haka ba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu. A ƙarshe ce lakum dinukum waliya din, kowa da addininsa, saboda haka ku je ku yi tabautanku, amma ni kuma ba zan daina wayar wa mutane da kai dangane da illan bautarku ba, da kuma nuna wa mutane muhimmancin bautata, wacce ita ce kuma mafi muhimmanci. To waɗannan abubuwa guda uku suna nuna cewar na ci musu tuwo a ƙwarya, suka bayyana wa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ne gabanin a ɗora a ji wani mataki suka ɗauka. Shi mawallafin wannan littafin sai ya ɗanyi wani kamar shimfiɗi hakan nan, ya nuna tabbas wannan mataki ko wannan yanayi da suke tafiya a kai yanayi ne wanda su kansu inda masu zurfin tunani ne bai kamata a ce sun tafi a kansa ba. Ya ce fa innahum kanu idha ihtajju bit taqlid fi istimrarihim ala adam ittiba'il haqqi dhummahum li adam isti'mali uqulihim fi ma khuliqat lahu. Tabbas babu hankali bisa ga wannan ɗabi'a tasu, bisa ga wannan al'ada tasu ta bautan abubuwan da ba za su iya amfanar da su da komai ba. Yace hakika tabbas ko shakka babu idan su yanzu suna kafa hujja cewar su sun gada ne daga gurin iyaye, sun gada ne daga gurin kakanni, haka suka tashi suka ga ana wannan ibadar cikin garin Makka, iyaye da kakanni aru-aru, bayan da za a yi su kuma rana tsaka su zo su canja, to wannan yana nuna mana cewa ba su yi amfani da tunani da hankali da Allah ya ba su ba, saboda duk wanda zai yi tunani da hankalin da Allah ya ba shi dole zai fita da natija wacce take kyakkyawa, to su ba su yi wannan tunanin ba. Yace qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya fadi fi suratul baqara, a cikin suratul baqara, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Mushrikan nan nagarin Makka da annabi yazo yake kiran su su daina bautan gumaka, idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar. Menene Allah ya saukar? Allah ya saukar da addinin musulunci, to saboda haka ku bar shirka ku zo ku bi abin da Allah ya saukar na addinin musulunci. Ya saukar da shi a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutumin da ya taso a cikin ku kun san asalin sa, kun san ko shi wane ne, kun yarda da amanar sa, kun yarda da gaskiyar sa, kuma ta gurin sa aka aika wannan sako, aka saukar da wannan sako, in sun tashi wani martani suke mayarwa, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, wannan shine martanin da suke mayarwa, in an kira su su zo su kiyaye ibada su su takaita ta wa Allah subhanahu wata'ala, sai su ce bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, a'a zamu bi abin da muka samu iyayen mu akai, abin da muka tashi muka tara iyayen mu suna yi, su ma sun tashi sun tara iyayen su suna yi, su ma sun tashi sun tara iyayen su suna yi, so a kansa za mu tafi ba za mu bar shi ba, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kansa. Allah a ƙarshe sai mayar musu da martani, yace awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, to koda iyayensu ba sa fahimta za su bi su akan rashin fahimtar tasu, sannan koda iyayen nasu ba shiryayyu ba ne za su bi su akan rashin shiriyar, kenan ko wuta iyayensu suka je suka shiga su ma su ce bari tunda iyayenmu sun shiga wuta mu ma bari mu shiga wuta, kenan komin munin abin da suka tadda iyayensu suna kai su ma za su shiga su aikata kawai dan sun gada daga gurin iyayensu. Wannan yake nuna mana illar kwaikwayo, wannan yake nuna mana illar kwaikwayo. Allah kamar anan yana kushe wannan turba da suka kama na kwaikwayon iyayensu, yanzu koyi suke da iyayensu, sun tashi sun tadda iyayensu kan wannan abu, ba fa yadda za a yi su bar wannan abu, me yasa? Saboda sun ga iyayensu suna kai, to su ma dole su tafi akai. Allah kuma sai kushe wannan ɗabi'ar na a ce ka tashi ka samu wani kan abu, to tunda ka same shi akai baka damu ba, wannan abin da ka same shi akai kyakkyawa ne ko mummuna ne kai ba damuwarka bane, kai dai tunda ka same shi akai kuma shi magabacinka ne, zaka tafi kan abin da ka same shi akai. To shine wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ayar wajen kushewa takalidanci. Mun san takalidanci shine zamanto kawai kai kana bin mutum duk abin da yazo da shi 100% kai karun goma, sai suke kushe takalidanci. Waye ake masa takalidanci? Annabi shi kadai ake wa takalidanci, in ka dauke annabi ba wanda ake wa takalidanci, kowa za a iya dauka daga maganar sa, za a iya bar masa maganar sa, maganar waye dole ka dauka? Maganar annabi, saboda shi ne dan aikin shi aka aiko mana, kuma shi kangagge ne daga kuskure, baya yin kuskure, amma in ka dauke annabi wani wanda ba annabi ba zai iya dade zai iya kuskure, amma annabi fa annabi ba taba kuskure, koda annabi ya kuskure Allah baya bari, zai ce a ga inda za a yi, zai ce a bai kamata a yi kaza, to kage kenan duk abin da annabi ya zo da shi daidai ne, in har kaga Allah ya yi shiru bai tanka ba to daidai ne, babu kuskure cikin maganganun annabi da ayyukansa. To saboda haka manzon Allah shi ana masa takalidanci, to amma ka dauke manzon Allah fa ba a takalidanci ma mawani, duk da wasu daga cikin malamai sun ce idan kai jahili ne, ma'ana jahili wanda ba shi da ilimi kuma ba zai iya zuwa ya karanta ya fahimta ba, suka ce wannan anan zaka iya yin takalidanci, ma'ana malamin da ka gamsu da shi, ka gamsu da iliminsa, ka gamsu da takawarsa, to wannan zaka iya masa takalidanci, ma'ana zai zama duk abin da kaga yana kai to kai ma bi shi akai, haka wasu malamai suka ce. idan ya zamanto baka da ido a ilimi na addinin musulunci to zaka iya takalidancin malamin da kake ga ka yadda da iliminsa ka yadda da addininsa kuma ka gamsu da kakawarsa to wannan zaka iya yi masa takalidanci haka Imam Al-Qurtubi ya bayyana a cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an cewa ya halatta ai takalidanci a mas'aloli na addini wanda ba aqida ba aqida kuma mas'aloli ne da suka shafi tauhidi kadai ta Allah yace anan ba a takalidanci amma sauran mas'aloli na fiqhu su tsarki su sallah su azumi da sauran ire-iren su masail wanda suke na furu wanda ba na usul ba wato wanda su ba su da alaka da tauhidi to nan za a iya takalidanci akan inji Imam Al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama to anan gurin in mun kula da wannan ayar Allah yana kushe takalidanci da waɗannan mutane mushrikai suke me yasa Allah ya kushe yanzu da suka tashi suka tara iyayensu suna bautan waɗannan ababe sun tambayi iyayensu me yasa kuke bauta ma waɗannan gumaka basu tambaye su ba to wannan shi ake kira takalidanci kaga mutun yana aikata abu kai ma kawai sai ka dauka kana yi ba tare da ka san me yasa yake ba ba tare da ka fahimci hujjojinsa ba ba tare da ka san hujjojinsa ba kawai kai dai ka tashi kaga yana yi kai ma bari kai to wannan shi ake kira takalidanci shi ake kira biyayyar makaho ko biyayyar makanta ce wane yana yi ma wane biyayya ta makanta kamar ya ta makanta a makance kawai yake bin shi duk inda ya ja shi zai bin shi ya yanzu in kana in ka kama sandar makaho wanda baya gani ai duk inda ka ja shi zai bi ka saboda baya gani in ka ja shi hanya mai kyau zai bi ka in ma mummuna ka ja shi zai bi ka wannan ita ake kira biyayyar makaho makaho zai ma biyayya 100% saboda shi baya gani sabanin mai ido yana bin ka idan ka ja shi hanya mai kyau zai bi ka in ka ja shi mummuna zai ce a nan kan badan je ba to ana so in ka tashi zaka yi biyayya wa mutum ka masa biyayyar mai ido ba ta makaho ba ta yadda in ya zaka kyakkyawan hanya zaka bi shi in mummuna ne ka ce a Allah ya kiyaye ni kan nabina idan ba a yi wa kowa biyayya ta makanta sai manzon Allah saboda ba inda za a yi manzon Allah zaka mummunar hanya sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace wa qala fi suratul maida Allah madaukakin sarki yace a suratul maida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah su wadannan mushrikan idan aka ce musu ku zo ga abin da Allah ya saukar me Allah ya saukar addinin musulunci kadai ta Allah da bauta shi kadai a masa ibada shi kadai ta'alu ila ma anzala Allah ku zo ga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ila rasul kuma ku zo ga manzon Allah abin da yazo da shi na addinin musulunci menene martanin su qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'an martanin su sai su ce a abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu ba mu bukatan wani abu kar ku kawo mana wani sabon abu abinda muka tashi muka samu iyaye da kakanni akai wannan ya isar mana wajen ibadar Allah sai mayar musu da martani yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun to koda iyayensu basu san komai ba koda jahilai ne zasu bi su kan jahilcin su wala ya taduna koda ba shiryayyu bane batattu ne zasu bi su kan batan su sun yadda su bi su suna kan jahilci su bi su kan jahilcin su suna kan bata su bi su kan batan su to wannan ayat ta karshe in mun kula zamu ga ma'anarta shigen daya ne da ayar farko tana cikin suratul baqara ayan nan ta karshe da muka karanta ta tana cikin suratul maida duka ayoyin guda biyu suna kushe takalidanci a babin aqida saboda ainan a bangaren aqida ne saboda kadaita Allah ai aqida ka daina bautan wani wanda ba Allah ba ka zo ka kadaita Allah wannan aqida shine abin da Allah ya saukar kadaita shi da ibada yace wa qala fi surati luqman sannan har ila yau Allah madaukakin sarki a suratul luqman yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah su waɗannan mushrikan in an ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar na kadaita shi da bauta qalu martanin su shine sai su ce ballattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana a za mu bi abin da muka samu iyayenmu akan sa Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uuhum ila adhabis sa'ir nan ma martani Allah ya musu su yanzu sun yadda su bi iyayensu bisa abin da suka samu iyayensu koda kuwa iyayen nan nasu shaytan ne malamin iyayen shine awalau kana shaytan yad'uhum ila azabis sa'ir koda iyayen nasu shaytan na kiran iyayen zuwa ga azaba na wutan sa'ir shaytan shine ya karantar da su kuma suka koyi karatu daga gurin shaytan suka dauka suka zo suna shaytanci tunda botan gumaka ai shaytanci hakenan sun zama daliban shaytan to su sun yadda koda iyayen su dalibai ne na shaytan sun samu karantarwar shaytan abinda suka zo suna yi umurni ne na shaytan inda shaytan ne zai saka ka bauta mu wani Allah to koda iyayen su daliban shaytan ne shaytan ya dora su kan turbar bautan wani Allah su sun yadda su bi iyayen su akan haka wannan shine martanin da Allah madaukakin sarki ya mayar musu kenan iyayen su sun karbi da awar shaytan shaytan ya kira su su zo su bauta ma wani Allah su kuma sun karbi da'awar shaytan sun tafi akan da'awar shaytan sun zama daliban shaytan to ku yaya koda iyayen ku sun karbi da'awar shaytan sun tafi kan turbar shaytan sun zama daliban shaytan kun yadda ku bi su akan haka wannan shine martanin da Allah madaukakin sarki ya mayar musu awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir koda shaytan shi ya kira su ya musu da'awa ya karantar da su ya dora su kan turbar da za ta kai su wutan sa'ir ku kun yadda ku bi su a haka Allah ya mayar musu da wannan martani wa qala fi surati az-zukhruf har ila yau Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul zukhruf fi bayani hujjatihim ad-dahida a lokacin da Allah yake bayanin hujjas wacce take lalatacciyar hujja wacce take mai rauni yace qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna nan ya yanko wani sashen ayar ne asalin ayar yadda ta zo a suratul bukhruf Allah ya kawo ta dan rarrashi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah abubuwan da mushrikai suka yi ta masa sun wahal da shi sun jikkatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yazo da shi zasu karyata duk abin da yazo da shi zasu musanta wasu abubuwan da annabi yake zuwa da shi sai su ce ai tsafi ne kaza da kaza da annabi yake tsafi ne dan annabi zai iya zuwa musu da abin da ya kera tunanin dan adam idan suka tabbatar abin haka ne sai wannan kan tsafi ne haka ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba sun nemi manzon Allah ya kawo musu alama da zai tabbatar da gaskiyar manzancinsa sai manzon Allah ya ce ku daga kai ku kalli sama suka kalli sama sai suka ga wata ya dare gida biyu yace kun gani suka ce mun gani sai suka ce to amma fa ba za mu yarda da kai ba tayu tsafi kai idan mu ka tsafe mu ai wanda suke tahowa daga Madina wanda suke tahowa daga Taif ba za ka iya tsafe su bari sai sun shigo gobe za mu tambaye su yanda muka ga watan nan ya dare gida biyu su ma sun ga haka washe gari fatake sun shigo cikin garin Makka sai mutan Makka Quraisha ke tambayar su jiya daddare kun ga wata ya tsage gida biyu suka ce kwarai da gaske mun gani suka ce duka tsafin sa ne mamai duniya da shi da sun ce in ya iya yi musu tsafi iya cikin Makka ai ba zai iya yi waje ba yanzu kuma da aka tabbatar musu cewa wanda ya fito daga Madina ya gani wanda ya fito daga Da'ib ya gani suka ce duk tsafin sa ne mamai duniya da ita to duk abin da manzon Allah ya zo da shi sai sun mayar da shi ko da wannan dalili ko da wancan dalili sai a matsafi ne a aboka ne a mawaki ne a babu irin abin da basu gaya manzon Allah ba na cutarwa sun tsangwame shi to shine Allah madaukakin sarki yake kokarin rarrashin manzansa da wannan sashe na aya da mawallafin wannan littafi ya kawo asalin farkon ayan Allah madaukakin sarki yana cewa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna Allah yake gaya wa manzon Allah ka kwantar da hankalinka karka daga hankalinka ba kanka farau ba annabawan da suka zo gabaninka yanda ake maka nan su ma an musu wasu ma kan ma an musu sama da yadda aka maka tun daga cikin annabawan Allah akwai wanda aka kashe shi ba iyaka akwai wanda kuma za su masa jina-jina yau idan ya je yin jinya gobe jibir zai sake dawowa bai daddara ba su ma ba za su daddara ba za su sake masa jina-jina ya fadi a some in ya je ya yi jinya kwana ɗaya biyu uku zai sake dawowa haka suka yi ta ɗauki ba daɗi shi da al'ummarsa har ya koma ga Allah to akwai annabin da ya je ya yi ya buga amma ba wanda ya saurare shi ko mutum ɗaya akwai annabin da kuma mutum ɗaya ne kawai ya amsa da'awarsa amma annabi fa sallallahu alaihi wasallam al'ummar da suka amsa da'awar annabi tun yana rayu ba iyaka to shine Allah madaukakin sarki yake rarrashin sa cikin waɗannan ayoyi yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin irin abin da ake maka nan to manzannin da suka gabace ka su ma an musu kwatankwacin sa Allah yace ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa gabaninka wani manzo ba fi qaryatin aw ta alqarya illa qala mutrafuha face madaukaka a wannan alqaryar sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati kai wannan abin da aka aiko ka da shi ba da zai mu karbe shi me yasa inna wajadna aba'ana ala ummati ai akwai addini da mu muka tadda iyayen mu akan sa wa inna ala atharihim mutaduna mu akan wannan addinin nasu zamu tafi da annaban da suka zo gabanin ka babu annabin da aka aika shi ga wata alƙarya a matsayin mai gargadi face wanda suke madaukaka cikin wannan alƙaryar sun ce masa ai mu mun samu iyaye da kakanni kan wani addini ba irin wanda kai kazo kake kiran mu akan sa ba mu akan wanda muka samu iyayen mu da kakannin mu suke kai akan sa mu ma zamu tafi wannan Allah madaukakin sarki na ga annabi dan yin rarrashe shi cewa annaban da suka zo gabanin ka su ma haka aka musu ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون أنا أقول يأتي باين الله من أوكا تنسلكي يا كمن تمشرك مكة دع الأمون دسك قباتيسو أعيرون ونم مغانا تاسو maganar da mutanen Makka suke shine ya za a yi su zo su samu iyayensu da kakanninsu na bauta kuma rana tsaka yaron da ya taso a gaban su ya girma a gaban su yayi aure a gaban su kuma zai zo ya ce musu wannan bautan shiriri ta ce kuma su yadda su saurara su karba daga gurin sa to shine Allah ya kamanta maganar su da maganganun al'ummun da suka gabace su irin sa suka yi wa annabawan su shine Allah ya ce ka ce musu awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum shin yanzu ni koda nazo muku da abin da yafi shiriya sama da abin da kuka riski iyayenku akai ba za ku karba daga guri na ba eh an ji wannan addini da kuke na bautan gumaka kun samu iyaye da kakanni akai to amma ku duba ku gana wata nawa da nasu wanne ne yafi zama daidai wanne ne yafi zama shiriya shin yanzu ni koda nazo muku da abin da yafi na iyayenku da kakanninku shiriyar sa tafi ta iyayenku da kakanninku ba za ku bar na iyayenku da kakanninku ku zo ku karbinawa ba Allah ya ce wa annabi ya gaya musu haka to annabi da ya gaya musu haka wani martani suka mayarwa annabi qalu inna bima ursiltum bihi kafiruna sai suke ce to ai mu kan dangane da abin da aka aika ku da shi mun kafirta kenan dai su ba su da wani hujja kuma sun yadda cewa abin da yazo da shi yafi shiriya akan abin da iyayensu suke kai amma su dai ba za su bar abin da suka samu iyaye da kakanni akai ba to wannan ƴan uwa na nuna mana illar mutun ya zamanto cewar shi fa abin da ya taso ya ga ana yi a garin su ko abin da ya taso ya ga ana yi cikin al'ummar su shi fa ba yadda za a yi ya bari saboda dabi'a ce ta mushrikan Makka da annabi yazo ya rike su sannan kuma ba su da wata hujja da ta wuce cewa haka dai muka tashi muka ga ana yi to ba a gina addini akan haka addini ba a gina shi kan cewa ni haka na tashi naga ana yi a garin mu ko haka na tashi naga ana yi a gidan mu ko haka na tashi naga ana yi a unguwar mu ko haka na tashi naga ana yi cikin kabilar mu addinin Allah ba a gina shi kan haka akan me ake gina addinin Allah kan abin da ya saukar abin da ya aika manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da shi abin da zai baka mamaki ga mutanen da zaka ga suna kafa hujja da cewar su abin da suka samu iyaye da kakanni na kai ba za su bari ba zaka ga wannan galibi ya fi ta'allaquwa da bangaren ibada ne amma an ka dawo bangaren duniya ba sun tashi sun ga iyayensu da kakanni a bukka to su ma su zauna a bukka mana kar a yi ginin suminti saboda ba a samu iyaye da kakanni a kai ba ko an tashi an ga iyaye da kakanni na cin rama to a ci gaba da cin rama mana kar a ci nama kaza a ga abun akwai son kai a ciki ko sun samu iyayensu da kakanninsu suna bautan kaza da kaza su ma za su tafi a kai sun samu iyayensu da kakaninsu akan bukka, amma su kuma yanzu ci gaban zamani ya kai a fita daga bukka a zo a gina gida sosai na alfahari. Shi me yasa a nan din ba za a bi iyaye da kakanni ba? In a can an bi iyaye da kakanni, ai nan ma sai a bi iyaye da kakanni. Iyaye da kakanni suna cin abinci a akushi, to me yasa yanzu aka zo ana cin abinci a kwanuka na alfarma? Da sai a ci gaba da ci a akushi, a ce ai an samu iyaye da kakanni suna cin abinci a akushi, saboda haka bari a ci gaba da ci a akushi. To duka ba a yi, kaga abun kamar akwai me, akwai son kai a ciki. A bangaren addini ne ake cewa a za a yi abin da aka tarar da iyaye da kakanni a kai, amma in an zo bangaren duniya fa a shikenan, ai su iyaye da kakanni nasu na da ne, yanzu an samu ci gaba, an yi modernizing din abubuwa, to kai ma ka ci gaba, ka tafi da zamani. Amma an zo bangaren addini a ce a mu fa haka muka taso muka ga ana yi, kaga yaro a yaushe ya taso zai zo mana da sabon abu, tuntuntuni tun kafin a haife shi ba muke sallah, rana tsaka zai zo mana da abu, iyayensa da kakanninsa duk akan haka suke, duk za a yadda da wannan. Amma yanzu ko motar nan da ake hawa aje nan aje can za ka samu da can a duk babu su, da yanzu sai a yi ta hawa jakuna a ce ai iyaye da kakanni duk ba su hau mota ba, jakuna suke hawa, ba za a hau mashin ba, ba za a hau mota ba, a za a hau mota, za a hau mashin. Amma in an zo bangaren addini a ce ka ga yaron nan da Allah, yaushe ma ya taso, yaushe ma ya yi karatun, abinda muka samu iyaye da kakanni zai zo ya canza mana. To abinda nake so in ja hankalinmu, ana samun irin waɗannan maganganun a yau, to mu sani hujjoji ne nawa mushrikan Makka da su suka yi ta kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga kai kuma musulmi bai kamata a ce ka tasiranci da ɗabi'a irin ta mushrikai ba, hujjojinka kar su zamanto irin na mushrikai, saboda wannan hujjoji ne na mushrikai suke ga manzon Allah dan suke karban abin da yazo da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To kai kuma musulmi da ka karbi abin da manzon Allah yazo da shi, to ka kiyaye kanka daga siffantuwa da siffa cikin siffofin mushrikai. A ƙarshe sai yake mana bayani, to nan na ce kamar muƙaddima ya mana, ai bayanin da muke shi ne, mushrikan nan da suka kawo ƙaran annabi gurin babbansa Abu Talib, karon farko sun zo da zafi sai ya tarbe su cikin ruwan sanyi. To hakan kuma bai sa manzon Allah ya daina abin da yake ba na kiran mutane da kuma nuna mutane cewa bautan gumaka ba shi da amfani, a zo a bauta Allah shi kaɗai. Sai suka sake dawowa karo na biyu gurin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna nuna cewar shi fa dattijo ne mai shekaru, kuma suna ganin girmansa, suna ganin ƙimarsa, suna ganin mutuncinsa, duk suka jaddada masa waɗannan, suka sannan kuma suka tabbatar masa cewar ba za su iya haƙuri, suna sauraro, ana zagin iyayensu ba, ana wawantar da hankulansu, sannan kuma ana aibanta allolinsu. To mawallafin wannan littafi gabanin ya dora sai ya dan kawo mana yar muqaddima takaitacciya, wace irin muqaddima kawo mana ayoyi da ke nuna cewar mutanen nan abinda suka samu iyayensu da kakanninsu ba za su bar shi ba, kuma Allah ya ta bamu labari cikin alqur'ani a gurare daban-daban. To yanzu zai dora mawallafin littafin, zai dora yace falamma tamassaku bi hujjati taqlid li aba'ihim jarra zalika ila wasfi aba'ihim bi adamil aql, lokacin da su suka kafa hujja wajen kin karban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi, suka kafa hujja da ko kwaikwayo da suke yi wa iyayensu. Wannan yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta iyayen nasu da rashin tunani da rashin hankali wa adamul hidayah da kuma rashin shari'a. Fa haja zalika abghanahum, wannan sai ya motsa gillinsu a cikin zukatansu su mushrikai, wannan sai ya motsa gillinsu cikin zukatansu. Wa qalu li abi talib, sai suke cewa Abu Talib imma an takuffahu, to wannan shine matakinsu, can sun yi bayani ba za su iya haƙuri ba, nan kuma suna bayyana wa Abu Talib matakin da suka ɗauka na ƙarshe. Mun gane bayani, karo na ƙarshe da suka dawo gurin Abu Talib suka nuna girmansa a idansu da kuma girman shekarunsa, kuma a baya sun zo sun kawo togaciya ba a hana manzon Allah ba, to su ga matakin da suka ɗauka, shi ne yake mana bayani a nan. Suka ce wa babban annabi Abu Talib imma an takuffahu, kana da zabi na dayan biyu ko ka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da yake fadi na cewar allolin mun nan da muke bautawa shirme ne shiriri ta ne ba za su amfanar da mu da komai ba cewa iyayenmu da suka yi bautan wannan allolin namu suna wuta cewa mu da muke bautan wannan allolin namu ba mu da tunani ka hana shi wannan duka ya daina wannan zabin farko kenan da suka ba babban annabi in ma ko ya hana annabi ko kuma aunu nazilahu wa iyyaka fi zalika hatta yahlika ahadul fariqai ko kuma mu mun shirya zamu yi fito na fito da kai da shi din yanzu sun a shirye suke tsaf sun shirya tsaf za su yi fito na fito da annabi da babban sa tunda babban sa yana bangaren annabi tare da can babban nasa ma ba wai ya karbi addinin da annabin yazo da shi bane amma shi ya ce ya ji ya gani zai kula da annabi zai ba da kariya wa annabi sai inda karfin sa ya kare duk wanda zai nufaci annabi da sharri to shi fa sai inda karfin sa ya kare to yanzu in ma ko ya hana annabi bisa ga abin da annabi ke fadi na abar bautan allolin sun nan a zo bautan Allah shi kadai ko kuma in ba zai hana annabi ba su sun shirya tsab za su fito na fito da annabi kuma za su fito na fito da shi ma'ana su za su dau mataki a kansa duk da girman shekarunsa ba zai hana su dau mataki a kansa ba wannan yake nuna maka cewa mutum in tsagera ne ko da yana ganin mutuncin mutum zai iya keta masa rigan mutuncin in shi tsagera ne haka ne ya nuna mana su tsagera ne duk da sun nuna cewa shi mai shekaru ne a cikin su kuma yana da girma cikin su mai fada a jine cikin su amma sun dubi fuskar sa suna masa wannan batu cewar za su yi fito na fito da shi matukar bai hana annabi ba zabi na karshe shine fa abin da za su yi shine za su fito na fito da shi ma'ana za su sa kafan wando daya da shi da annabin gaba daya sannan kuma idan suka yi fito na fito da shi da annabi ma'ana su suna wannan bangaren annabi da babban su suna wannan bangaren dole ne daya ya halaka in ma ko su halaka idan annabi da babban su sun fi karfin su kenan ko kuma annabi da babban sa halaka in su sun fi karfin su shine bayanin su cewa hatta ya halika ahadul fariqai har sai ɗaya daga cikin bangarori guda biyu ya halaka ko bangaren mu da muke bautan gumaka ya halaka ko bangaren ka kai da dan uwanka da yake cewa a daina bautan allolinmu bautan allolinmu shiriri ta ne shirme ne iyayenmu da suka mutu a kai suna wuta ko kuma ku halaka ko mu halaka kenan dai za su yi fito na fito da su za a yi yaki za a yi dauki ba dadi to wannan magana nasu ya taba zuciyar babban annabi Abu Talib ya tayar masa da hankali saboda tabbas yana da daukaka cikin mutan Makka to yanzu kuma matsayi da yake da shi da fada aji da yake da shi cikin garin Makka kamar yana rawa in har waɗannan mutane za su zo suna masa wannan magana sun mansarafu sai suka kama hanyar suka tafi kenan da yanzu sun bada ɗayan zabi biyu ya ragewa babban annabi ko ya zabi wannan ko ya zabi wannan in zai iya hana annabi to su abin da suke fata kenan in kuma ba zai iya hana annabi ba to su sun shirya wajen sanya kafar wando ɗaya da shi da annabin da babban sa za su sa kafar wando ɗaya da annabi da babban sa ma'ana za su fito na fito da annabi da babban sa فعظم على ابي طالب فراق قومه فعظم على ابي طالب فراق قومه to wannan al'amari sai girma wa Abu Talib in suka ce za su fito na fito da shi in suka ce za su sa kafar wando ɗaya da shi kenan za su raba garin su da shi to wannan sai masa girma mutanen sa a ce yanzu sun fita a sha'anin sa sun raba garin su da shi ba su ba shi wannan ba zai masa dadi ba zai samu kansa cikin tashin hankali zai samu kansa cikin kunci rayuwa ba za ta masa dadi ba a ce mutanen sa da yake da kima a idan su yake da kwarjini a idan su yanzu sun raba garin su da shi to abun ba zai masa dadi ba to abun sai masa girma kenan yanzu shi yana tsaka mai wuya walam yatib nafsan bi khidlan ibn akhihi sannan kuma bai ji yana da nitsuwar ya tabar da dan uwansa ba waye dan uwansa manzan Allah ne ya tabar da manzan Allah hana manzan Allah abinda manzan Allah yake kai wanda shi ko manzan Allah wannan shine kwanciyar hankalinsa yazo yana kiran mutane zuwa ga addinin nan manzan Allah ba shi da kwanciyar hankalin da yafi shi to yanzu ya hana shi yana ga ya tabar da shi su kuma yake amsa muradin su yana ga ya shiga tsaka mai wuya kenan yana tsaka mai wuya ko ina ta fadi shi ba shi da riba in ya hana annabi ba zai nutsu ba yana ga ya takurawa annabi ya shiga haƙƙin annabi in kuma bai hana annabi ba yanzu su za su yi fito na fito da shi ta yadda za su raba garin su da shi shi kuma baya son haka kenan ta kowane bangare baya so ya munana baya so ya munana wa annabi su ma mushrikan maka baya so ya munana musu sai zama a tsakiya yana tsaka mai wuya to shine yayi wata dabara sai ya ce wa manzon Allah fa abki ala nafsika wala tuhammilni min al-amri ma la utiqu ya aika aka kira masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yabna akhi ya kai dan uwa na aka kira manzon Allah ya zo ya zauna ya kira shi yace ya kai dan uwa na ya kira shi da wannan lafazi dan ya nuna wa annabi yana tare da annabi kuma yana kauna annabi amma yana so a samar da mafita ne to shine yake cewa annabi ya kai dan uwa na innal qauma ja'uni faqalu li kaza wa kaza yace waɗannan mutane mutan makka sun zo gare ni suka ce mun kaza da kaza da kaza suka ce abubuwan nan da kake faɗi ba za su iya hakurin sauraron su ba saboda haka suna so ka daina suna so in hana ka ka daina suka ce in ban hana ka ka daina ba sun shirya su dau tsaurar mataki a kaina ni da kai yaga annabi wannan sai ya ce fa abiki ala nafsika wala tuhammilni min al-amri ma la utiqu yace to abinda nake so ka je ka nitsu kai abinda ya dace a karan kanka wannan al'amari da kake ai ba dole bane ka kame daga gare shi ka bari ka jira kanka ka shafa wa kanka ruwa ni ma ka shafa min ruwa mu zauna lafiya yaga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka dora min abin da bazan iya dauka ba kamar ya kar ya dora masa abin da bazai iya dauka ba bazai iya daukar rabuwa da al'ummarsa ba bazai iya daukar rabuwa da mutanansa ba in ko annabi ya ci gaba da da'awarsa wannan kamar na nuna kenan ya rabu da mutanansa to saboda haka manzo Allah je kame ya je ya tsamda ransa ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan to wani martani manzon Allah ya mayarwa wannan baffa nasa a yayin da baffansa ya yi masa wannan batu cewa ya je ya yi tunani ya je ya yi nazari ya kame daga abin da yake yi dan ya shafa wa kansa ruwa kuma ya shafa wa baffansa ruwa kar ya dora baffansa abin da ba zai iya dauka ba ina ga martanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa baffansa lokaci ba zai ba mu damar karanta shi gaba ɗaya ba to sai mu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh